أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين. أما بعد، يوم مسلمي منا قدم أمك لسلم أن أنت مسلم تلتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala sarki wanne yake gagar misali da ya hada mu a wannan shiri, wannan fili na mai albarka da muke zance kan hukuncen nan na addinin musulunci. Ina ji mu yi zance akan sari da musulunci yayi madan adam. Yana cikin wannan sari da musulunci yayi madan adam shine hukuncen nan na addini, abinda ya daganci fikihu. Yana cikin hukuncen nan na addini fiqhu akwai wajibai. Wannan wajibai yana cikin wannan wajibobin sallah. Ina ji sallah shine babban wajibi da yake ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta mabawa. Idan kuwa sha'anin ya zama haka, babu shakka ya kamata mu san sallah, mu san abin da ya kamata mu yi kafin mu yi sallah, mu san hukunce na sallah baki daya. Ina ji idan mu da kwadawo za mu yi zance game da mas'aloli da suka danganci sallah. Mun yi mu kasa wayannan mas'aloli zuwa gida uku. Shine na farko, abinda mutum zaka kaddamar kafin ka shiga sallah. Kafin mai sallah yayi sallah, abinda ya kamata ya kaddamar. Sa'annan na biyu, abinda mai danganci ita sallan da kanta, ko yake tare da sallah da kanta yayi, wato aikoki da yake mai ayyuka da suke mai a cikin sallan ake aikata ta tare da sallah mai ake suke tare. Sa'annan lamari na uku ko mas'ala ta uku shine abinda ke bata sallah ko ababen da ke bata sallah. Idan muka zo zamu yi zance a bisa abinda ake kaddamarwa gabanin sallah, idan zamu shirya wannan lamura, da farko mun yi mu yi zance kamar ga batun sarki, sai sa wannan shirin namu kan batun tahara zamu yi zance. Sa'annan abinda ya kamata a kula da shi, a tabbatar da cewa sarkakakke ne gabanin sallah, shine mai tuffan da mai sallah zai sa. Sa'annan da bagiran da zai saya yayin sallah, sa'annan da kibla, da lokacin sallah, da kiran sallah, da tada ikama. Wayannan lamura ana aikata su ne gabanin sallah. To idan zamu yi zance cikin abinda ake gabatar da su gabanin sallah shine kaman batun sarki tahara, ba shakka cewa addinin musulunci ya kula da mutum ya sarkake kansa. Hal addinin musulunci yana listaftawa cikin abinda yake alama ne na imani shine mai yin sarki, mutum ya zama mai sabta. Sabta yana cikin mai alamomin nan na imani. Kuma sabta abinda ya danganci mai na jikin mutum ko bagiran da mutum yake rayuwa, duka musulunci ya ladabta mutum ya zama na wurin wayannan lamura duka mai suna da mai sabta. Akan haka musulunci mai ya kira dukkan mu'mini, bali yasa cikin alamomin mu'mini shine mai sabta. To wannan sabta ko sarki ko tahara ya kasu kashi biyu, shine wanne yake mai zahiri da wanne yake mai batini. Sarki wanne yake mai zahiri, ko tahara wanne yake zahiri, shine mai kaman mutum mai ya wanke jikinsa da tufofinsa, ya zama na abinda zai ci da abinda zai sha, sun kubuta gabar mai najasa. Wannan ababe duka zahiri ne na sabta da tahara. Bayan haka akwai tahara wanne yake mai batini, shine mai wayansu ayyukan da mai dan adam ko musulmi yake aikatawa, kaman alwala, kaman wankan janaba, kaman taimama. Wayannan duka ababe ne da suke mai batini ba zahiri ba. Bayan haka idan ya kasance tahara ya kashkashi biyu, zahiri da batini, yana cikin wannan batinin alwala, to mu fara zance kan alwala, mu gani ya ya kamata musulmi kai alwala, wa khususan akan mai mazhaban nan na alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanne yake zancen su bai saba ma zancen kakansu manzon Allah da zancen Allah tabaraka wa ta'ala. Akan haka ba shakka cewa masallaci kafin yayi sallah ya kamata mai yayi alwala, kuma wannan alwala ibada ne mai girma. A wani sashin wazifan bawa ba alwala bane, sarki ne wanka ne zai yi, yani shine wankan janaba. Alwala mun san sashi daga jiki ake wankewa, a shafa kuma wani sashi daban, amma ta wankan janaba ana yin ta ne mai dukkan mai jiki ake wankewa baki daya. Idan masallaci ko wanne yake son yayi wata ibada, wannan ibada da yake sharatin ta shine mutum mai yana da sarki, idan bai samu ruwan yin alwala ba ko wankan janaba ba, to lokacin wazifan shi shine mai yayi taimama. Wayannan duka za mu zo mu bayyana su, ya zai yi alwala, ya zai yi taimama, ya zai yi wankan janaba. Da farko ayyukan da bawa zai yi ko masallaci zai yi a cikin alwala shine zai wanke wayansu sashi daga gabobinsa, kuma ya shafi wayansu sashi a gabobinsa. Ina ji inda mutum zai wanke a cikin alwala shine zai wanke huskansa da hannunsa guda biyu, hagu da dama. Sa'annan inda zai shafa shine zai shafa kansa da kafafuwansa guda biyu. A wanke huska kuwa, idan mutum zaka wanke huskanka cikin alwala, zaka wanke ne tun masiran gashinka shine anan mutum zaka wanke, ya zama ne mai wannan shine sawo da zaka wanke. Sa'annan fadi kuma daga nan zuwa nan, yani idan mutum ka bude hannunka haka inda ya kai wannan, to inda zaka wanke kenan a cikin mai alwala. Amma an so ka wanke wani sashi da yake mai ya fita wannan gaba zuwa wannan mikidari da muka fada, saboda mai ka samu yakini duk inda aka ce ka wanke ya samu shiga. Haka idan ka zo ka wanke hannu daga wannan gaba zaka wanke zuwa mai zuwa wannan yasun, to an so ka wanke mai bayan wannan gaban kadan, saboda mai ka samu yakini wannan gaba mirfaqain sun shiga mai a cikin alwallanka. Sa'annan idan ka zo shafan kai, kamar yadda Qur'ani ya fada famsahu bi ru'usikum, ka shafi sashi daga kanka, yani ko gaban nan ka shafa haka ya isa, ya isar. Sa'annan bayan haka sai mutum mai ya shafi kafansa, zai shafa kafansa. Wannan kafa da zai shafa, zai shafa daga mai saman yasun kafan ne zuwa ga mai akubban wannan kafa. To naji wannan sune aikin da wanda zai alwala zai aikata a cikin mai alwallansa, shine zai shafi bagire guda biyu ya kuma wanke bagire guda biyu. Bayan haka akwai su zan tuntuka da ya kamata mu yi saboda dan uwa da zai alwala yayi kokari ya kiyaye su. Kamar inda muka yi zance, lokacin da mutum zaka wanke huskanka, huskanka wajibi ne, ihtiyati ne na wajibi. Haka kuma me hannunka da zaka wanke, zaka soma ne daga sama, zaka wanke huskanka me zuwa gefen wannan gemu naka, yani ba zaka wanke daga kasa zuwa sama ba, a daga sama zaka fara zuwa kasa. Haka kuma lokacin da zaka wanke hannunka, zaka fara ne daga sama zuwa kasa, ba zaka fara daga kasa zuwa mai sama kamar yadda wayansu ƴan uwayenmu musulmai suke aikatawa. Naji wannan alwallah shine muka aka samo shi a gun alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma su wayannan mutanen gidan su suka san abinda aka saukar maka hakan su salawatullahi wa salamuhu alaihi. Lokacin da mutum zaka shafi zaka yi shafa a kanka, idan ya kasance mutum yana da gashi daiwa a kansa, sai zaman wani gashin ya siro ya yi daiwa a kan goshinsa har ya wuce goshin, to lokacin ba kai mai ka shafi wannan gashin, sai ka shafi mai gashi da yake mai yana kan goshin naka. Haka kuma ba dole bane mutum kai shafa halka ka ce shi ka shafa mai tafin kanka ko mu ce fata na kai, a'a, kare idan ka shafa gashin da ke kai ya isar maka. Haka kuma ba dole bane mutum ka wanke cikin hanci ko baki ko lebo naka ko ido bagiren da yake lokacin da ka rufe idonka, yani wurin ba ga wannan bagiren, ba dole ne wanke su ba. Amma idan mutum kana son ka samu yakini cewa dukkan bagiren da ake so ka wanke cikin alwala ka wanke, to sai ka wanke wannan wurarakin saboda ka samu yakini cewa me inna ake so ruwa ya kai duka ruwa ya kai. Idan muka dawo a cikin wanke wannan gabobin da ake wankewa kaman huska da hannu, a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim, ko mu ce bi ta'birin adaq, a makarantan ahlul bait salamullahi alaihim, wankewa na farko wajibi ne. Wankewa da mutum zaka yi na farko huskanka da hannunka wajibi ne. Wankewa na biyu ya inganta, yani ba laifi idan mutum ka wanke wankewa na biyu, amma wankewa na uku haramun ne, saboda shi a makarantar nan na Ahlul Bait, amma ka wanke so daya ko ka wanke so biyu, amma na uku haramun ne. Idan muka ce wanke gabobi, ya kamata a lura ba cewa kawai ka zuba ruwa akan gabobin naka ba, a ka zuba ruwa sa'annan ka cuccuda wannan gabobin ka wanke, sa'annan cewa idan ka wanke so daya da niyyan alwala, to wannan ya isar maka. Amma wankewa na uku kamar yadda me muka yi zance haramun ne. Akan haka mutum so nawa kowane martaba za ka zuba ruwa akan gabobin naka, idan wannan ruwan bai samu dukkan gabobin inda ya kamata ya samu ba, misalan ya samu rabin hannu, to ina ji wannan ba listafta cewa wankewa na farko kenan. saboda shi ko nawa zaka zuba wannan ba na farko bane balle ka ce zubawa na biyu ka zuba na biyu kenan saboda shi na uku ya zama haramu a'a shi ka zuba ruwa ya samu dukkan gabobin lokacin ne in ka zuba na biyu na uku to ya zama haramu mun ce wanke gabobi har so uku haramun ne wani lokacin kasancewar shi haramun yana kai kuma ya zama ne mai alwallan mutum ya bata shine lokacin da me zaka wanke wankewa na uku wato wankewa na uku kaman ka sa sabon ruwa kenan da wannan sabon ruwan zaka shafe me zaka shafa kanka da kafanka wal hal kaman da zamu zo mu yi bayani bai kamata ka sake ruwa lokacin da zaka shafi kanka me da kafanka ba a wannan jiha a wannan huska alwallanka ya bata bayan ka me ka aikata haramu alwalla kuma me ya bata ina ji a sabon saduwan mu zamu yi zance akan mashu hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.